na masallaci mai albarka, masallacin babban malamin mu na tauhidi Malam Kabiru Ahmad. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya masa rahama. A yau biyu, ko kuma mu ce daren uku ga watan Jumadal Ula, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na da shekara 1445, wanda ya daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya. Mun haɗu don ci gaba da karatu game da abin da ya shafi tafsiri, wanda mun gabatar da muqaddima a karo na farko da ke da alaƙa da gyaran zuciya, wanda shi ne zai zama foundation na duk abin da za mu gabatar insha Allah. Sannan na biyu, muka ɗan yi shimfiɗa game da ilimin tafsiri, me ake nufi da tafsiri, sannan me ake nufi da ta'awili, sannan kuma shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara alqur'ani gaba daya, ko kuma dai bai fassara gaba daya ba? Wasu daga cikin malamai suna ganin ya fassara gaba daya, wasu kuma suna ganin cewa bai fassara gaba daya ba. Amma daga ƙarshe, idan mun hada maganganun gaba daya, za mu samu sakamako cewa duk inda ke bukatan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin sa, inda kuma yake a fili da sahabban da ke tare da shi a lokacin suna iya ganewa ko da ba a yi bayani ba, to wannan manzon Allah bai yi bayaninsa ba, saboda kasantuwan wanda za a yi musu bayanin sun riga sun fahimci hakikanin saƙon. Abinda za mu dora a yau dai har yanzu shi ne tafsiri a zamanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan lokaci ya ba mu dama, sai mu je zuwa ga tafsiri kuma a zamanin tabi'ai insha Allah. Daga nan kuma muna iya fara karatun littafi, da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka cikin abin da zamu gabatar. Na'am, lalle kamar yadda muka sani, komai yana da inda ake samo shi, abinda yan boko ke cewa source, daga ina aka samo wannan abun, me source ɗinka? A lokacin da ka zo mana da wani bayani, sai a tambaye ka ina ka samo bayani. To lalle zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda muka faɗa a baya, ya fassara alqur'ani. Masahabbai duk inda ya shiga musu duhu sukan je su same shi, kuma yakan yi musu bayani su fahimta. To anan sai mu ga kuma cewa bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sahabbai me suka yi amfani da shi a matsayin shi ne source ɗinsu na fassara alqur'ani? Malamai suka ce sahabbai sun yi amfani da masadir guda hudu. Idan an ce masadir, su ne classical source ɗin, ko primary source, asalin wuri na farko da ake zuwa a nemo abu, idan an rasa ne a iya tsallakawa zuwa ga wani abun daban. To mafi girman abin da sahabbai ke amfani da shi wajen tafsirin alqur'ani shi ne suna fassara alqur'ani da shi alqur'ani ɗin karan kansa. Idan ba su samu fassaran alqur'ani a cikin alqur'ani ba kuma, sai su fassara alqur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan ba su samu bayani daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, sai su yi amfani da al-ijtihad wa quwwatul istinbat. Za su yi ijtihadi su faɗi fahimtansu gwargwadon abin da suka fahimta a cikin aya ko hadisi. Sannan idan sun rasa wannan kuma, wani lokaci sukan yi amfani da fahimtan ahalul kitabi wanda suke tare da su a lokacin da suka shiga musulunci. Wayannan su ne masadir ɗinsu guda hudu: na farko alqur'anul karim, na biyu as-sunna annabawiyya, na uku al-ijtihad wa quwwatul istinbat, na hudu shine ahlul kitabi min al-yahud wan nasara. Na farko alqur'anul karim, lalle mafi girma ko mafi cancantan abinda za a fassara alqur'ani da shi shine a fassara alqur'ani da alqur'ani, domin alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, magana ce wacce take dauke da hikimomi da kuma wato abubuwa daban-daban. A wani waje sai a kawo wani abun a dunkule, a wani waje kuma sai a yi bayaninsa dalla-dalla, a wani waje sai a kawo abu a abinda suke cewa mutlak, a sake shi kai tsaye, a wani waje kuma sai a kawo shi muqayyad, a dan takaita shi a wani abu daban, wani lokaci kuma sai a kawo shi am, ya shafi kowa da komai, a wani waje kuma sai a kawo shi khas, ya keɓanci wasu abubuwa da ake magana a kai. to irin wayannan da yawa zamu same su a cikin alqur'ani. Allah ta'ala yana bayanin wani abun a wani waje, kamar yadda idan da zamu zo mu duba a cikin alqur'ani a cikin suratul baqara zamu ga inda Allah subhanahu wata'ala ke bada labarin annabi Adam da kuma abin da ya faru da shi. Annabi Adam an hana shi cin wata itaciya, sai kuma wannan itaciya din sai ya zamo fa'asa Adam rabbuhu fa, ko annabi Adam sai ya zamo ya sabawa ubangijinsa. To menene abin yi? Annabi Adam shine sai ya koma zuwa ga Allah ya tuba. To bayan annabi Adam ya tuba, sai Allah subhanahu wata'ala kuma yake bamu labarin cewa shi annabi Adam akwai wasu kalmomi da ya dauko daga wurin ubangijinsa wanda yayi amfani da su wajen tuba din. Shine Allah sai ya ce mana fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
فبايعن النبي آدم يا أيكتا سابان أبن الله يا أمر جيشي. Sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, sai Adamu ya hadu da wasu kalmomi daga ubangijinsa da yayi amfani da wayannan kalmomi fataba alaihi, sai ubangiji ya karbi tubansa. Innahu huwa tawwabur rahim, lalle shi ubangiji mai yawan karban tuba ne, sannan kuma mai yawan jinkai ne. To wannan kalmomin da annabi Adam ya samu daga wajen ubangiji yayi amfani da su wajen tuba, anan ba faɗi kalmomin ba, amma a wani waje kuma Allah subhanahu wataala sai ya bada labarin qala rabbana zalamna anfusana,
qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Annabi Adam da matarsa Hawwa sai suka ce rabbana zalamna anfusana, ya ubangijinmu mun zalunci kawunanmu. Fa in lam taghfir lana, idan baka gafarta mana ba, wa tarhamna, kai mana rahama ba, lanakunanna minal khasirin, wallahi zamu kasance daga cikin masu asara. Yanzu sai zamo kenan fassaran fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, inda za a tambaye ka wasu kalmomi ne annabi Adam yayi amfani da su wajen tuba, sune rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qur'ani ya fassara kansa da kansa. To anan kai ma idan kai wani laifi wanda bai dace ba, idan ka zo kana neman tuba, kana iya amfani da wayannan kalmomi din, domin suna da tsada kwarai da gaske. Idan muka duba a cikin alqur'ani zamu ga wani waje Allah subhanahu wata'ala yakan bada labarin abu a dunkule, idan ya zo wani waje kuma sai ya bada labarin da fadi sosai. Misali akwai kissoshi da yawa, kamar kissoshin annabi Adam, abin da ya faru tsakaninsa da shedan. Akwai kissa na annabi Adam shi karan kansa da abubuwan da suka faru dai haka a gidan aljanna, tun daga farkon halitta dan abin da aka yi da mala'iku har zuwa kuma yadda suka yi ta yi a cikin gidan aljanna. A wani waje za ka ga an kawo bayanan a dunkule, amma a wani waje kuma sai ka ga an fadada su. To idan ka zo inda ka samu a dunkule baka fahimci karatun da kyau ba, sai ka je inda aka fadada sosai, za ka samu wasu ƙarin bayanin da da aka dunkula a nan a can inda aka yi bayani gaba daya, wanda misalan irin wayannan idan mun zo karatu ma same su da yawa. Idan ka dubi kissan annabi Musa da Fir'auna, shi ma yana daga cikin kissan da aka yi ta maimaitawa a cikin alqur'ani. A wani waje sai ka samu an kawo shi a takaice, a wani waje kuma sai a kawo shi da bayani mai fadi. Idan ka dubi kissan annabi Ibrahim da mutanensa, a wani waje za a kawo shi ma a dunkule, a wani waje kuma sai a kawo shi da fadi sosai. To a duk lokacin da ka zo kake karanta wani wajen da baka fahimci abin yadda ya kamata ba, to idan ka koma can yadda aka yi bayanin abin dalla-dalla kuma za ka ƙara fahimtar abin fiye da yadda yake a nan. To wannan idan har akwai irin wannan bayani, baya buƙatar sai ka je kana nemo bayanai a wani waje, kawai ka samo a cikin Qur'ani din don ya ƙara maka bayani game da abin da Allah yake nufi da kansa. Idan ka zo kana karanta Al-Qari'a, Mal-Qari'a, sai aka ce wa ma adraka Mal-Qari'a, me fassaran yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, ba wata fassaran da zaka yi da ta wuce wannan. Idan ka zo kana karanta Al-Haqqatu, Mal-Haqqatu, wa ma adraka Mal-Haqqa, me fassaran haka, kazzabat Samud wa Adun bil-Qari'a, ka Qur'ani ya fassara kansa da kansa kenan. To sahabbai suna amfani da Al-Qur'ani wajen fassara Al-Qur'ani, kuma shine mafi girman hanya da za a yi amfani da shi wajen fassara wato littafin Allah subhanahu wata'ala. A wani waje kuma za mu iya samun alqur'ani idan yazo sai ya kawo abun ya sake shi wanda malamai ke cewa mutlaq a wani waje kuma sai ya kawo shi muqayyad sai a dan takaita shi akan wani abu daban idan muka duba lokacin da Allah subhanahu wataala yake magana akan yanta wuya ko yanta baiwa idan mutun yayi kisa sai Allah ta ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
ko haka ma isa kaga nan da aka ce wa ma kana limu'minin bai dace ga mu'mini ba an yaqtula mu'minan ya kashe mu'mini dan uwansa illa khata'an sai dai in cikin kuskure ne amma da gangan bai dace ba kwata kwata to koda cikin kuskure din ne ba a yafe ba sai aka ce wa man qatala mu'minan qata'an duk wanda ya kashe mu'mini cikin kuskure me hukuncin sa fatahariru raqabatin sai aka ce mu'minatin ya yanta wuya mu'mina me ma'anar yanta wuya wuya ai shine wannan ko to bayi ana iya zarga igiya a wuyan su aje a kai kasuwa yanzu idan kace ka yanta wannan wuya din wannan wuya ba a sake zarga igiya ba kenan ya samu yanci shi ma ya zama wada kamar yadda ba a dauda a kai kasuwa ba shi ma ba a kai shi kasuwa ba shine ma'anar wuya kenan to amma a can lokacin da ake magana akan zihari walladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma yaquluna lima qalu fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa wanda suke zihari mutun ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa daga baya kuma sai yazo ya koma yana so yayi mu'amala da ita na aure to sai aka ce kafin ya kwanta da ita sai ya yanta wuya anan sai aka ce wuya kawai mutlak kenan kowace iriyar wuya a lokacin ko arniya ne ayat ta yarda da haka to amma nan da aka ce fatahariru raqabatin mu'minatin nan kuma ana nufin dole wuyar da za a yanta ta zama mu'mina kaga ya sha bamban da wancan kenan don zai da aka zo da abin da suke cewa hamlul mutlak ala al-muqayyad wannan mutlaq din da aka ce kawai a yanta bawa to ba za ka yanta kowace iriyar bawa ba sai ka je ka samu bawa irin wanda suke mu'mine kamar yadda wancan aya din ta yi bayani da yawan malamai abinda suke fahimta kenan sanawar lokaci a cikin qur'ani kuma za a kawo hukunci am idan ce hukunci am shine hukunci ga magari ya shafi kowa da kowa amma a wani waje kuma sai ka samu an kebanci hukuncin zuwa ga wasu nau'in mutane banda wayansu idan muka dauki magana akan azumi Allah sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum
faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
hasbuk Allah sai ya ce idan har Allah ya sa watan Ramadan ya zo faman shahida minkum ash-shahra duk wanda ya shaida watan yana nan a raye to fa laye sunhu ya azumce shi yanzu kowa da kowa ya shiga ciki da yaro da babba da musulmiji da mace kowa in dai mutum watan ya zo yana nan fa laye sunhu amma a gaba kadan kuma sai aka ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma wanda ya kasance bai da lafiya ko yana cikin halin tafiya ya lissafa ya kirga wasu kwanaki daban-daban da wannan kwanakin cikin Ramadan kamar cikin kwanakin Ramadan an bashi dama ya sha ruwa kenan kaga cewa duk wanda ya shaida watar yayi azumi wannan amne amma wayannan mutane da aka cire maridan da kuma wanda yake ala safarin kaga shi wannan kuma khas ne an kebance su da hukuncin cewa idan watan ya zo su ma su yi azumi to kaga wannan qur'ani ne yayi bayanin gaba ɗaya kowa yayi sannan qur'ani ne ya kebance wasu mutane kuma yace su ba sai sun yi ba saboda uzurin da suke da shi to wannan na farko da aka ce gaba ɗaya ana ce masa am su kuma wayannan da aka kebe ana cewa khas to ana samun irin wannan da yawa a cikin alqur'ani to a lokacin da zaka ce hukunci ya shafi wane ko bai shafi wane ba kana bukatan ka duba alqur'ani idan Allah da ya bada doka ya ce banda su wane sai ka cire su a ciki idan ko Allah bai ce banda su ba to kawai baka kirkira haka kawai da ra'ayin ka kace a'a banda su wane ba dole sai abin da shi mai shari'a yake nufi ko shi ya fada kai tsaye a cikin qur'anin ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi to wannan yana daga cikin babban abin da sahabbai ke amfani da shi wajen fassara alqur'ani a gurguje sai mu ce idan sun rasa fassara a cikin alqur'ani da zai fassara musu ma'anar qur'ani to daga nan sai su koma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da suka koma sunna kuma zaka samu sunnar manzon Allah a kullun idan ta zo tana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ne wa hadisi na farko abinda sunna take yi wa hadisi ko dai ya zamo bayanul mujmal ko tawdihul mushkil ko kuma taqyidul mutlaq wanda dukan su gaba daya wayannan a matsayin abu ne guda daya ko dai ya zama suna bayanul mujmal abinda yazo a dunkule hadisi kuma sai ya bayyana shi dalla dalla yanzu a qur'ani an ce mana mu tsayi da sallah ko ayoyi da yawa sun ce mu tsayi da sallah amma a cikin alqur'ani akwai inda aka ce ma azhar rak'a hudu la asar rak'a hudu maghriba rak'a uku isha'i rak'a hudu asbahi rak'a biyu wannan sai an zo sunna a samu wannan wanda har lokacin sahabbai da aka fara samun wasu kuma ƴan qur'aniyun kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ya masa rahama ya ruwaito daga Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu bayan sun tattauna da wani karshe da ransa ya bace sai yake ce innaka larajulun ahmaq irin kamar ka ce kai wawa ne jaki baka san me kake yi ba sai ce yanzu atajidu fi kitabillahi az-zuhur arba'an la yujharu fiha bilqira'a idan ka ce mu rike qur'ani zalla banda sunna a cikin qur'ani zaka samu inda aka ce ayi sallar azhar rak'a hudu ba tare da an bayyana karatu ba boye karatun zaka samu wannan a cikin qur'ani babu ya masa bayanin sauran sallolin gaba daya yace idan ka je bayani akan zakka Allah ya ce a bada zakka amma a ina akai maka bayani dalla dalla game da yadda zaka bayar a ce ga zakkan da zaka bayar sai ya kai nisabi kaza idan ka zo ga kuma abin da ake bukata ka bayar wannan akwai shi a cikin alqur'ani ne babu shi a cikin alqur'ani to idan sunna ta zo takan yi bayanin irin waɗannan abubuwan da suka zo a qur'ani a dunkule sai ta fito da su fili yanda za a ga yana bayanin yadda ake yin su to wannan shi da ake cewa bayanul mujmal sannan wani waje kuma zaka samu hadisin annabi yana bayani ne akan tawdihul mushkil idan ce tawdihul mushkil shine wani abin da yake dan nuna alama na rudani sai sunna kuma ta zo ta nuna babu rudani a cikin kai ne baka gane ba amma ga bayani daga wajen wanda ya gane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muka yi misali a karatun baya da wannan sahabi Adi bin Hatim At-Ta'i da aka ce wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad
min al-khayt al-aswad min al-badr
sai Allah ya ce wakulu washrabu ku ci kuma ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har sai bakin zare ya bayyana muku daga farin zare ya bayyana muku daga bakin zare amma min al-fajr na asuba aka shi wannan sahabi ai ya samu farin zare da bakin zare yazo ya sanya a jikin filonsa yayi ta ci abin sa yana jiran idan ya ga farin zaren ya bayyana sai ya daina ci har gari yayi kusan wahewa ba tare da ya gane ba amma da yaje manzon Allah sai yace masa mene sai yace ai wannan al-khaytul aswad bakin zare shine sawadul layli duhun dare kenan shi kuma al-khaytul abyad farin zare shine bayadun nahar shine haske na safiya kenan to ashe yanzu idan wani abu ya dan rude ma baka fahimce shi da kyau ba to idan ka je sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ma bayanin wannan abin da ya dan ruda ma din ga abin da ake nufi da shi ba asalin abin da maybe kai kake tunani din da zai iya bada matsala wajen rashin isan sakon ba wannan hadisi yana wannan aiki ma alqur'ani sannan wannan lokaci kuma hadisi yana taqyidul mutlaq abin da aka kawo shi shi ma a sake qur'ani kuma idan ya zo sai yayi taqyidin sa da Allah ta'ala ke bayani akan wanda suka yi sata sai ce as-sariqu
was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu 'azizun hakim
as-sariqu was-sariqatu da barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu to ina ne hannun da za a yanke in an ce hannu ai tun daga nan har zuwa nan duk hannu ne ko to amma wannan mutlak kenan an saki abin kawai a yanke hannu to amma da hadisi yazo kuma sai ya bayani inda za a yanke iyaka nan wuyan hannu sannan kuma na dama kaga hadisi ne wannan bayani amma da an bari a matsayin hannu in an yanke nan yayi in an yanke nan yayi in an yanke nan yayi wani kuma yazo sai ya ce in an yanke nan bai yi ba domin nan ai bai zama ya dauki sunan hannu ba dole sai an karasa gaba daya sannan idan an zo za a yanke dama sai ya ce a ni hagun za a yanke mun saboda na fi jin dadin amfani da dama Qur'ani kuma ya ce kawai a yanke hannu ne to amma hadisi sai nuna ga inda za a yanke kaga ba zabi wa dan adam kenan kuma to kaga wannan yana daga cikin abinda sunna ke yi ma alqur'ani wajen hidima taqyidul mutlaq wani waje kuma sunna har yanzu yana takhsisul am idan an kawo abu na gaba daya sunna sai ta zo ta nuna kuma a wajen gaba ɗayan banda kaza da kaza ta cire wasu abubuwan da su irin wannan hukunci din bai shafe su ba duk wannan nau'i da muka ambata guda hudu suna karkashin guda ɗaya ne bayanul mujmal tawdihul mushkil taqyidul mutlaq da kuma takhsisul am duka wayannan suna daga cikin karkashin abu guda ɗaya ne da sunna ke yi wa alqur'ani abu na biyu da sunna ke yi wa alqur'ani shine bayanin wani lafazi wanda zahirin lafazin yana nuna dan kai kamar rodani ko rashin fahimtar hakikanin yadda abun yake to sai hadisi kuma yayi bayanin ga asalin yadda abun yake lokacin da Allah subhanahu wataala ke magana da yahudawa sai ya musu bayani cewa idan sun zo shiga gari to su shiga cikin garin suna masu sujjada warqulul baba sujjadan wa qulu hittatun kuma ku ce hitta idan kun fada hakan da kafir lakum khati'atukum zamu gafarta muku kurakuranku amma mutanen naka da suka zo shiga maimakon su shiga da tsarin da aka ce musu sai suka kwanta suna shiga rubda ciki maimakon su ce hitta sai suka ce habba dole kawai sai sun saba wa Allah su eh da wanda ya shiga da rarrafe ya sujjada da wanda ya shiga da rubda ciki wa fi shan wahala amma da ciki ya fi shan wahala amma shi duk da wahalan da zai sha tunda dai ya saba wa Allah to hankalin sa ya kwanta maimakon su ce hinta sai suka ce habbatun min sha'ir su a wajensu yin hakan shine abin da yake daidai tunda yin hakan shine sabon Allah su kuma yafi burge su a ce sun saba wa Allah to kaga annabi shi yazo yayi bayanin wannan lafazin da aka fada a cikin Qur'ani an ce fa baddala alladhina zalamu wayanda suka yi zalunci sai suka canza qaulan wata magana ghayra alladhi qila lahum ba wanda aka ce da su su fada ba me aka ce da su su fada shinta me suka fada habbatun min sha'ir kaga annabi shi yayi bayanin wannan idan muka zo tafsirin suratul fatiha zamu je inda Allah ta'ala ke bayanin ghayril maghdubi alaihim waladdallin yanzu idan ka zo sai ka yi tunanin su wane ne al-maghdubi alaihim duk da cewa za a iya samun bayanin wannan a cikin qur'ani amma manzon Allah kai tsaye sai al-maghdubi alaihim sune al-yahud ad-dallin sune an-nasara to kaga wannan yayi bayanin wasu kalmomi wasu alfaz ne a cikin al-qur'ani da suke bukatar ayi bayanin su to wannan yana daga cikin abin da ake cewa aikin da sunna ke yi wa alqur'ani mun samu guda biyu kenan to sai wani lokaci kuma sunna takan zo don ta kara wani hukunci a cikin alqur'ani a cikin addini wanda babu shi a cikin alqur'ani misali Allah subhanahu wataala ya haramta auren mata da yawa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum har zuwa karshen wal muhsanatu minan nisa'i da Allah ya gama lissafin wanda za a aura hadisi kuma sai ya zo ya kara guda biyu sai ce kar ka auri mata akan ummanta kana auren ya sai ka auro kuma kanwar uwarta ka hada ko yar uwarta ya ko kanwa kar kuma kana auren yarinya sai ka je ka auro babanta yar uwan babanta sai ka zo ka hada su manzon Allah ce ba a wannan shi ma haramun ne kaga wani hukunci ne anan sunna ta kara wanda babu wannan hukunci din a cikin alqur'ani to sunna takan iya zuwa da wani hukuncin da babu shi alqur'ani kar mutum ya ce a'a to tunda wannan abun bai zo a cikin alqur'ani ba to ai ba za a yi amfani a'a wanda ya zo da qur'anin shi ya zo da wannan din kuma gaba daya ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ya ce ku saurara ni an bani alqur'ani da kwatankwacinsa tare da shi me kwatankwacinsa shi ne sunna din kenan to sannan wani lokaci kuma za mu samu sunna tana bayanin annasku a cikin shari'a akwai abin da ake ce an-nasikh wal mansukh an-nasikh wanda ya shafe hukunci al-mansukh hukuncin da aka shafe shi ta iya yiwa yanzu ka samu aya a cikin alqur'ani ana karanta ta amma kuma ba a aiki da ita me yasa ba a aiki da ita saboda hadisi ya hana a yi aiki da ita ya nuna cewa wannan hukuncin tsohon hukunci ne yanzu ba shi ake yayi ba misali kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-mayt in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidaini wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin Allah ce kutiba alaikum an rubuta an wajabta akan ku idza hadara ahadukum al-mayt idan mutuwa ta zo wa dayanku ta dauke shi sai gashi nan taraka khayran ya bar dukiya to an rubuta masa dole ne al-wasiyya zai yi wasiyya mawa zai wasiya lil walidaini sai ce a ba iyayensa kaza a ba babansa kaza a ba mamansa kaza a ba wani kaza yin hakan kuma da ƴan uwa su ma a basu sai ta haqqan alal muttaqina wannan haƙi ne akan masu tsoron Allah kaga lamo dole kenan amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya karanta yusikumullahu fi auladikum lidhakar mithl hadzal unsayaini Allah yana muku wasiyaci cikin abinda kuka haifa na yayaye kowanne da namiji guda ɗaya yana da kasan mata biyu sai manzon Allah ya ƙara bayani yace to shikenan daga yanzu la wasiyata liwarithin faqad a'ata Allahu kullu bi haqqin haqqahu daga yau duk wanda yake cin gado to ba a mar wasiya kuma mutum idan yazo mutuwa sai ya ce a bara babana kaza Allah ya bashi kasan sa a ba mata na kaza Allah ya bata kasanta a ba wane na kaza in dai Allah ya ambace shi a cikin yusikumullahu to ba za a bashi zakka ba sai dai wanda zaka ce a masa ba za a bashi ba za a mar wasiya ba sai dai wanda baya ciki kana da wani dan uwa hala da shi kuka nemi kudin yayi da wani yayi yanzu kuma kana da yaya idan ka mutu bai da gadonka to ka iya ce idan nazo idan ka zo mutuwa ka iya ce in na mutu a dauki kaso kaza a bada wani saboda baya cikin magada amma ga wani danka da shi kuka yi bauta kuka nemi kudin sosai kuma yana maka da'a yadda ya kamata hala an yi rashin dace wasu ƴaƴan musu ma da'a wajen tara kudin yadda ya kamata ba sai ka ce to idan ka mutu gidanka na waje kaza mota ta waje kaza da kaza kaza a ba wannan yaron saboda da shi muka yi dawainiya muka tara kudi annabi ya ce la wasiyata liwarithin ba'a wasiya ga mai cin gado kaga wannan hadisin shi ya nuna wancan aya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-mautu ba za a yi amfani da ita ba domin an riga an saukar da ayar da take bada kowane mai haƙƙi haƙƙinsa don haka sunna ta kan zo wani waje ta shafi hukuncin abin da aka saukar a cikin alkur'ani sannan wani lokaci kuma sunna ta kan zo ta zama mu'akkada ko mu'ayyada lima ja'a fil qur'an al karim don ta karfafa wani abin da ya zo a cikin alkur'ani hukunci ya zo a cikin alkur'ani annabi kuma sai ya ƙara wani magana da ke nuna wannan hukunci da wancan duka iri ɗaya ne kaga wannan ya zama ya karfafa kawai kenan ko wanda za mu iya samun irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ittaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah cikin al'amarin mata saboda me yasa akastumuhunna bi amanatillahi kun karbe su ne da amanar Allah wa halaltum furujahunna bi kalimatillahi sannan kun halatta al'auran su ne kuma da kalmar Allah sai ka ce ku ji tsoron Allah karka kana da cikakken iko akan ta kai ta mata abinda kaga dama na wulakanci yanzu wannan hadisin yana ƙara ƙarfafa fadin Allah subhanahu wataala wa ashiruhunna bil ma'ruf cewa idan kun zo zamantakewa ku zauna da su da kyautatawa sannan a wani waje za mu ga annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata garshi na cewa la yahillu mali mri'in muslimin illa bi tibin nafsin baya halatta dukiyar musulmi sai inda son ransa haka kawai ka je ka ci dukiyar mutum bai yadda ba Bahaushe ma yace wai dukiya tana jin maganar mai ita ko yau inda zaka zo ka faka keke anan kana dan karamin yaro sai wani babban mutum ya zo ya dauka ya tafi sai ka fito baga kekenka ba kana waye dauka can sai ga wani ya dawo kun babba ne duk abin da zaka ga yamar bai sai ya tanka maka ba saboda shi ya shiga huruminka to annabi ya hana kai amfani da dukiyar wani in ba da yaddansa ba kaga wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala wala taakulu amwalakum bainakum bil batili sai dai mene illa an takuna tijaratan an taradin minkum kada ku ci dukiyoyin ƴan uwanku da barna sai dai in kasuwanci ne wanda yake na yarjejeniya a tsakaninku kaga da wannan hadisin da wannan aya kusan sakon da suke isarwa gaba ɗaya ne to wayannan abubuwa guda biyar ko dai ai bayanin wani abun da yazo a dunkule ko a ƙara sharhin wani abu ko ai taqidin wani mutlaq wannan yana daga cikin aikin sunna akan alqur'ani ko dai ai bayanin wani lafazin da ke nuna kamar akwai rudani mutum bai gane ba sunna ta mar bayani yadda zai gane ko dai a zo da bayanin nasu a shafi hukunci da sunna wanda ga ayan a cikin alqur'ani amma kuma an shafe hukunci din ko kuma dai ya zama an zo da wani hukunci wanda ke karfafa hukuncin da ke cikin alqur'ani to duka wayannan su ne aikin da sunna ke yi wa alqur'ani to sahabbai suna amfani da wayannan a matsayin makamai na fassara alqur'ani duk lokacin da za su fassara alqur'ani idan suka duba a cikin alqur'ani karan kansa ba su samu abin da zai fassara ayar ba sai su duba sunnar manzon Allah za a samu ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda biyar to daga nan kuma idan sun rasa sai su je zuwa ga abu na uku me abu na uku al-ijtihad wa quwwatul istinbat idan an ce al-ijtihad shine ijtihadi da kuma quwwatul istinbat, karfin iya ciro hukunci a cikin aya ko a cikin hadisi based on makaman da kake da su na iya wannan hukunci din. To ga duk wanda zai yi wannan kuma dole ya zama shi ma yana da wasu manyan makamai guda uku ko guda hudu. Na farko shine ma'rifatu asrarin lugha al-arabiyya ko awda'un lugha al-arabiyya wa asrariha. Mutum ya zama ya san lafuza na yaren Larabci suna representing wani sako ne na musamman, ya zama yana gane irin sakon da suke isarwa. Ai magana kan dama an sanya waɗansu lafuza ne don su yi representing wani sako na musamman ko? Yanzu kawai kana zaune sai ga wani yana tsaye sai ka ce zauna, yanzu baka bukatan ya ci gaba da tsayuwa kenan. Wannan lafazin zauna wani sako ke isarwa, yayi ƙasa ya zauna. Yana zaune sai ka ce tashi a tsaye, wannan lafazin tashi a tsaye yana nuna baka bukatan ci gaba da zamansa kuma baka bukatan ya kwanta, abinda kake bukata ya miƙe a tsaye. To wanda zai zama zai yi ijtihadi ya zama yana iya fahimtan kalma a cikin Larabci, idan an ce alhamdu sai aka jingina wa Allah aka ce lillahi, ya zama yana iya fahimtan alhamdu meye ma'anar alhamdu, kar ya je ya jingina wa Allah abinda ba shi ake nufi ba. Ya zama yana iya fahimtan auda na yaren Larabci, idan an ce kalma kaza ga sakon da take isarwa. Sannan kuma asrarul lugha, sanin irin sirrin da ke cikin yaren. Kowane irin yare yana da wasu asrar nasa. Yanzu idan da wanda ba Bahaushe ba zai zo yana magana, ko da ya tashi a kasar Hausa, abinda muke cewa kabila ko, da zai zo yana magana kana ji ko zaka gane kai wannan ba Bahaushe bane. To shi ma Balarabe yana jin kai zai iya gane ka. Akwai abin da maybe ka koyi Larabcin ne amma akwai tasirin asalin yarenka, ba zai baka daman ka furta abubuwa din yadda ya kamata ba. To a lokacin da ka canza wani abun kuma zai iya canza wani abun. To dole ya zama kana sane da irin wayannan. Yanzu idan mun zo misali ne ilafi Quraish, ilafi marhila tashita'i wasaifi ko wasaifi sinin ne ko sadu sad, da ka ce wasai lokacin zafi, amma da ka ce asai takobi, kaga idan ka ce sinun Balarabe na ji zai ce anya wannan abun ya din, zai ji sakon bai iso da kyau ba. Ya asaifu ana magana akan season, sannan kai kuma ka zo kana magana akan makami. Kaga auda'ul lugha al-arabiyya din maybe ya sha bamban kenan da kai a yarenka hala babu bambancin sinun da sadun. To irin wayannan sai Balarabe ya san su hakikanin sani kafin ya iya fahimtan sakon da ke cikin Alkur'ani, hakikanin fahimta har ya zama zai iya ciro hukunci daga cikin Alkur'ani din. To lallai sahabbai suna amfani da irin wannan wajen fassara Alkur'ani, amma wanda suka san asalin sirrin yaren. Sannan bayan wannan suka san kuma adatul arab fil jahiliya, akwai ayat da baka iya fassara ta ba sai ka san al'adar Larabawa kafin jahiliya. Misalin wancan na farko idan mun zo a cikin suratul tauba, inda Allah ya ce innamal nasi'u ziyadatun fil kufur, idan baka san hakikanin Larabci ba baka iya fassara wannan aya ta zamo ta fassaru ba. Idan ka zo ka dauki kuma fadin Allah subhanahu wataala, walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha, idan baka san al'adar Larabawa kafin saukan Alkur'ani ba wannan aya ba ta fassaru yadda ya kamata ba. To sahabbai suna amfani da wannan makamin wajen fassara Alkur'ani saboda sun san abin da ya faru da a baya, yanzu kuma ga hukuncin da ya zo don ya nuna ga abin da ake kai ba wancan abin da ake kai a jahiliyya din. Wannan yana daga cikin abu na biyu, sanin al'ada ta Larabawa kafin zuwan musulunci. Sannan kuma ya zama mutum ya san ahwalu ahlul kitab min al-yahudi wan nasara alladhina sakanu jaziratal arab. Ai idan mun tuna su mutanen suna da wayo, tunda suka karanta a cikin littafin su cewa wani manzo zai bayyana wanda shine manzo na ƙarshe, ga kuma sunansa, amma zai bayyana a gari mai dabinai. Ai sun yi ta kokarin sacin suna son su gano wani gari ne mai dabinai, sai suka gano ba garin da yake da dabinai kamar Madina. Da suka zo suka duba suka duba suka ce wannan garin ne, wannan manzon karshen zai bayyana. To me abin yi, mu dawo mu zauna a garin ko zai fito daga cikin mu? Aga suna da wayo kenan irin nasu. Amma kuma Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata, ko Allah ya fi kowa sanin inda zai aje manzancin sa. To sai aka samu manyan kabilun Yahudawa guda uku, Banu Qainuqa, Banu Nadir da Banu Qurayza, sai suka zo suka kewaye garin Madina saboda sun da su ma ai yanzu sun zama ƴan garin. Idan ya zo fitowa ta yayewa a cikin su zai fito. To idan ka san halin waɗannan mutane a lokacin da Qur'ani ke sauka, zai baka dama sosai idan ka zo kana karanta kissoshin su a cikin Alkur'ani, sai ka fahimci hakikanin sakon fiye da wanda bai san halin su ba. wani abin kai idan ka zo ka karanta zaka ya saba wa al'adar garin ku zaka wani abun ma kai ya saba wa hankalinka amma idan su ka san yanayin su a lokacin da ake saukar da alqur'ani ka ce nawa wanda lalle hakan zai iya kasancewa saboda ai kaza da kaza da kaza da kaza to lalle sahabbai suna amfani da wannan a matsayin makami na fassara alqur'ani sanin halin al-yahudu wan nasara a lokacin da ake saukar da alqur'ani sannan bayan wannan kuma sai al-fahamu wasi'atul idrak shine na hudu kenan al-fahamu yanayin fahimta da kuma si'atul idrak saurin riskan abu yanayin fahimta na mutane ai ya sha bamban ko sannan kuma yanda wani ke iya riskan abu kai tsaye wani kuma baya iya riska kai tsaye sannan idan an faɗi abu wani tunaninsa zai tafi can wani zai tafi can wani zai tafi can kowa da inda yake karkatar da tunaninsa to su ma sahabbai sun sha bamban wajen fahimta sun kuma sha bamban wajen saurin riskan abu Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi ya shugabantar da wani sahabi mai suna Qudama ibn Mas'ud ya zama khalifa ne shugaba ne a karkashin gwamna ne a karkashin jagorancin Umar dan Khattabi wata ran sai aka samu akasi kuma sai ga wani ya dauko sako mai suna Al-Jarud Allah ya kare yadda a gare shi yace wa Umar dan Khattabi lallai fa gwamnati da kanada mana ya sha giya har sai da yi maye Umar dan Khattabi da yaji wannan magana sai ya ce man yashhadu ala ma taqul waye zai zama maka shaida akan abin da ka faɗa cewa gwamna ya sha giya sai ya ce Abu Hurairah ta yashhadu ala ma aqul yace a samu Abu Hurairah a tambaye shi zai ba da shaida akan abin da na faɗa cewa gaskiya ne shi kenan aka samu shaidu sai aka zo da shi wannan gwamna Qudama ibn Mas'ud sai aka ce ka sha giya kuma ka yi maye don haka zamu duka ka zamu ma bulala na mai shan giya a matsayin haddi bodan bakinsa sai ya ce a'a ya amiral mu'minina ai ko da na sha giya ma ba za ka yi min bulala ba sai ya ce ko don me yasa ba zan yi ma bulala ba sai ya ce Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu
laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma fa'alu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح باب لايفي akan dukkan waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai shi ma ta'imu a cikin duk abin da za su ci ba laifi idza mattaqaw wa amanu matakar sun yi takawa kuma sun yi imani sun yi aiki na ƙwarai din nan sun mattaqaw wa ahsanu sa'annan suka saki yin takawa kuma suka kewata ta sai yace ana minal ladina amanu wa amilus salihati thumma alladina amanu wa taqaw thumma alladina amanu wa ahsanu yace ai ni ina cikin wanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai kuma sun yi imani sun kewata ta kuma sun yi imani sun yi abin da duk aya ta ce na je yakin Badar tare da manzon Allah na je yakin Uhud tare da manzon Allah na je yakin Khandaq tare da manzon Allah ya lissafa alkhairan sa sai ce da haka bana cikin wanda suke da laifi in sun ci wani abu laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu Umar dan Khattabi sai ya kalli sauran sahabbai yace ala taruduna ala ma yaqul ko ala tujibuna ala ma yaqul shin ba ku bashi amsa akan abin da yake faɗa ba Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare su habarul umma yaro da Qur'ani abokin tafiyan manya sai yace a wannan aya uzuri ne ga na farko mutanen farko amma hujja ce akan na baya baka fahimce ta da kyau ba baka ji fadin Allah subhanahu wata'ala bane ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ai an kira sunan wayar da suka yi imani aka lissafa giya kuma a cikin aikin shaydan aka ce sun nisanta domin su rabauta to ai wannan aya tana nuna cewa lallai cewa babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai cikin duk abin da za su ci an ba da uzuri wa 'yan baya kafin a saukar da cewa kuma jiya da caca da kaza da kaza rijisun min amalin shaitani saboda haka wannan aya baka fahimce ta da kyau ba sai ya gaya masa ga sakon kuma yadda yake kuma dan Khattabi ya ce to abinda dan Abbas ya fahimta ni ma shi na fahimta za ka ga bai furi ba kenan bulala ba fashi sai an bulale shi ya kawo uzuri kuma da aya ya kafa hujja amma sai aka ce ayar bai fahimce ta ba ya kai ta wani wajen da ba wahallinta ba to a yanzu yana iya faruwa da yawa ai kaga cewa ka dauko aya a matsayin hujja na abin da kake so ka kare to amma idan ka samu wanda ya fi ka si'atul idrak sai ya tsaya ya kalle ka ya ce kai an yi wannan aya akan abin da take magana ko ke anya yanzu idan mutum ya zo sai ya kalle ka sai ya ce ya halatta mutum ya yi mata tara idan ka ce a'a ƙarya ne bai halatta ba musulunci sai ce to ga Qur'ani ya tabbatar da haka ga aikin manzon Allah ya tabbatar da haka fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'
hasbu sai ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i ku aure wayanda suka dadada muku daga cikin mata masna guda nawa guda biyu wasu lasa idan an ce wa me yake nuna wa da wasu lasa da guda uku sun zama nawa biyar waruba'a da guda hudu sun zama nawa sun zama tara Qur'ani ya tabbatar kuma ga manzon Allah ya aure mata tara hadisi ya fasara Qur'ani kaga sai faɗa ka amma idan ka san yaren larabci da kyau kuma ka iya nuna masa wannan wa din abin da kake fahimta da ita yaren garin ku ne a yaren larabci ba nan wawun ba sakon da take isarwa ba kenan sai ka kawo masa ma'anar wawun daga ciki ga kaza da kaza da kaza sai ka bayyana masa ga abin da ake nufi to da shi a tunaninsa kaga ya riko makami da zai goyi bayan abin da yake so in kuma aka yi rashin dace ya fi ka fahimta sosai zai iya bitin ɗinka ka rasa yadda za ka yi da shi ko da ka fi shi gaskiya amma idan Allah ya sa kai ma kuma ka san abin yadda ya kamata to ka nuna masa cewa abin da ya fahimta din ba haka ba ne ga yadda al'amarin kuma yake to amma ta aiwa a lokacin da ake bayanin wani kuma yana ji ma ba zai hararo wajen ba saboda baya da si'atul idrak baya da saurin gano abu sai a faɗa abin ya yi ta tunani bai riski hakikanin me ake nufi ba to sabai sun sha bamban wajen fahimtar irin wannan abubuwa ai ka sabu wani sahabi da zaran an faɗa cikin sauri zai gane da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan sabai ba suna ta munna ba ka addini ya cika an cika mana ni'ima an yi kaza suna ta munna amma Umar dan Khattabi shi murna yayi komawa baya ban sai yana kuka Allah ya kara yadda gare shi sai ai duk abin da ya cika saura kuma ya rugu abin inda ya riga ya gama cika to zai kafa kowawa kasa-kasa wannan ana sanar da mu ne cewa manzon Allah ya yi kusan mutuwa zaka shi kuka yake yi kaga abin da ya fahimta daban suka ce daga saukar da wannan aya kwana 81 manzon Allah ya kara a duniya sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga shi si'atul idrak din nasa ya riski wani abin da sauran su ba su haka suka riska ba to shi da sai Umar dan Khattabi Allah ya kara yadda a gare shi lokacin da annabiyar su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai Umar ya zo ya tsaya a kofar gida yace duk wanda yace annabi ya rasu ma sai ya kulle kansa sahabbai kuma hankalinsu ya tashi an san Umar in ya fada zai aika ya gigice kuma a lokacin amma waye yayi maganin abun kuma Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi yana zuwa magana ya je masa a'a kai hakuri tukun na kaza kaza a'a zo mu in ja gefe duk ba wannan yayi babunsa yana zuwa sai shi kuma zai kawace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi duk sahabbai sai suka dawo kuma suka koma sauraron abin da zai ce musu to a lokacin shi me ya ce musu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammad kad mata duk wanda ya kasance yana bauta wa muhammad to ya sani muhammad dai ya mutu wa man kana ya'budu allah fa inna allah khairul la yamut fa inna allah hayyul la yamut amma duk wanda ya kasance yana bautar allah to ya sani allah rayayye ne baya mutuwa daga nan sai karanto ayoyi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wannan aya ta nuna zai mutu innaka mayitun wa innahum mayitun wannan aya ta nuna zai mutu ai ana gaba karantawa Umar dan Khattabi shi ma sai ya aje makamin sa ko yace sai ya ji kaman a lokacin aka saukar da ayar kaga lokacin da abun ya faru bai samu nutsuwar da zai iya riskan abin da ya kamata yayi ba sai yayi wani abin da ba shine ba amma da Allah ya taimaka shi kuma Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi yana da kaifin fahimta din ya riski abin cikin sauri sai ya zo ya addressin mutane yadda za su gane me ake ciki to irin wannan akwai shi da yawa a cikin sahabbai kuma yana da tasiri a cikin tafsirin su kwarai da gaske to wannan masdari na uku al-ijtihad wa quwwatul istinbat shi yasa zaka ga wasu daga cikin sahabbai sun san abin da wasu daga cikin sahabbai ba su sani ba saboda yanayin fahimta din ba daya bane idan aka zo aka yi bayani akwai wanda in ya tashi yanzu abin da na faɗa gaba ɗaya daga farko har ƙarshe zai iya maimaitawa akwai wanda in ya zo kuma zai faɗa 90% akwai wanda zai faɗa 80 cikin 100 akwai wanda shi bai wuce ba 50 cikin 100 ba akwai wanda in ya zo zai faɗa wani ba ma ce anya ya faɗa haka kuwa eto yana gaba haka yace yana kaza yace to a cikin sahabbai fahimta din ba iri ɗaya bane wannan ya bada dama ma wasu daga cikin sahabbai ya zamo sun tara karatu mai yawa wanda wasu daga cikin su ba su da irin wannan karatu daga nan masdari na hudu za mu dan dawo kan na ukun daga baya masdari na hudu kuma shine suna amfani da ahlul kitab suna amfani da ahlul kitab min al-yahudi wan nasara. Wani lokaci idan muka duba cikin alqur'ani zamu ga ya kawo kissa na wasu abubuwa daban-daban, misali ashabul kahfi, an ba mu labarin yawan su, duk da cikin yawan ma gashi dai ya zo da sabani, hakikanin yawan su kuma Allah ne kawai ya sani ko me sunayen wayannan mutanen. To yanayi na zuciya tana karkata zuwa ga abu na tarihi. Yanzu inda zaka tashi kai wa'azi wa mutane akan tarihi, in aka yi sallah ka miƙe kusan zaka ga ba wanda zai fita in ka fara, kowa na so ya ji ƙarshen. To wannan sai yasa wasu daga cikin sahabbai idan suka zo suka karanta wani abun a cikin Alkur'ani sai su je wajen wasu daga cikin waɗanda suka musulunta daga cikin Yahudawa su tambaye su menene kaza da kaza da kaza da aka yi bayani a waje kaza da kaza din nan. Kamar irin su an samu irin su Abdullahi ibn Salam sun musulunta, an samu irin su Ka'ab al-Ahbar sun musulunta, kuma malamai ne dama tuntunin a addinin su. To wasu abubuwan an yi bayanin su in detail a cikin At-Taura ko a cikin Injila, amma a Qur'ani sai aka kawo su a dunkule. To idan sahabi ya zo ya karanta a cikin Alkur'ani yana buƙatar bayani ya aka yi kaza, meye kaza, meye kaza, me sunan karin ashabul kafi, me sunan garin su, to sai ya zo wajen irin wayannan Yahudawa yana tambayan su labarin kaza da kaza da kaza din. Shi kuma wannan sun yi shi ne saboda faɗin manzon Allah da yace hadithu an bani Isra'ila wala haraj, kuma da labari game da banu Isra'ila ba wani laifi, kuna iya dauko zantukan su kuma ku ba da labari. To amma dai kuma duk da haka sai manzon Allah a wani waje yake cewa kar ku ƙaryata su, kar ku gaskata su, kar ku gaskata su, kar ku ƙaryata su. Ana nan bayana kenan. To bayani akan maganganun su shima idan mun dan zo gaba ma ƙara shi insha Allah. Amma dai wasu daga cikin sahabbai idan sun zo fasara Alkur'ani sai muga suna kawo irin waɗannan Isra'iliyat din, sai ka dace waye sunan maman annabi Yusuf, wani aboki na matarsa ta haihu ko matan wani dan uwansa ta haihu, sai aka zo ana so za a sa suna ma wannan yaro, sai suka ba da zabi ma wani dan uwansa cewa shi zai sa suna ma yarinya kai. To shi kuma dai dauki wayansa dan boko ne, kusan ma yana Turai baya Nigeria, dai dauka yayi burodin sai ya samo sunan mahaifiyan annabi Yusuf, na manta ma sunan dai, sai yace a sa mata wannan sunan. To shi ne abokin nawa ya zo yana tambaya na cewa menene sunan maman annabi Yusuf, na ce gaskiya karatu na bai je wajen ba, sai ya ce to ai an ce wata ce sunanta, na ce bazan gaskata ba bazan ƙaryata ba, ya ina kuka samo mesos ɗinku, sai ya gaya min gashi-gashi ga yadda kai wannan sunan da aka sa har yau kuma da sunan da ake kiranta kenan. Irin wayannan Isra'iliya ɗin suna nan da yawa, amma mafi yawan su ƙarairayi ne, ba a gaskatawa kuma dai ba a ƙaryatawa, sai ka bar shi a yadda manzon Allah ya ce idan ya yi daidai da Qur'ani da sunna ka gaskata ba don shi ba, don Qur'ani da sunna sun ci. Idan bai yi daidai da Qur'ani da sunna ba fa ba ruwanka da shi ma kwata-kwata ka san gariya ne. To inda gizo ke sakan wanda yake bai saba wa Qur'ani da sunna ba kuma bai da goyon baya na Qur'ani da sunna, to anan ne kake da wannan maganan kar ku gaskata kar ku ƙaryata din kenan. Shi ma mun zo gaba mai bi ma samu misali a kansa. Wayannan su ne masadir guda hudu, sahabbai suna amfani da Qur'ani wajen fassara Al-Qur'ani, suna amfani da sunna wajen bayyana wajen fassara Al-Qur'ani, sannan suna amfani da al-ijtihad wa quwwatul istinbat wajen fassara Al-Qur'ani, sannan kuma suna amfani da ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara alladhina sakanu jaziratal arab wajen fassara Al-Qur'ani. Wannan sune source din su guda hudun nan. In dai sahabi zai fassara ma Al-Qur'ani to baya fita daga cikin wayannan. Wajen kuma sanin yaren larabcin kamar yadda muka yi bayani. To daga nan sai mu dan tsallaka koda a gurguje. Kamar yadda muka sani bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu daga cikin sahabbai sun zauna a garin Madina, wasu kuma sun fita domin karantarwa. To hakan sai ya sa makarantun suka sha bamban, kamar yadda fahimta kuma na mutane ya sha bamban. Idan muka lura a zamanin Annabi an samu sabani da yawa wajen fassara Al-Qur'ani, ba sabani saboda babban malamin yana nan, in kun yi sabani ma za ku je wajensa kuma zai warware muku. To bayan ya mutu kuma sai aka samu daga cikin sahabbai wanda suka san Al-Qur'ani sosai, su ne manya-manya guda hudun nan: Abu Bakar, Umar, Usman, Aliyu radiyallahu anhum. To su kuma sai ya zama tare da su akwai shugabanci. Abu Bakar a karon farko shugabancin san ya zama wanda dauke da kalubale masu yawa. Bayan mutuwar Annabi wasu suka ce to su sun fasa musuluncin matun da Annabi ya mutu, wasu kuma suka ce za mu yi musulunci amma ba za mu ba da zakka ba. Abu Bakar ya ce duka wayannan guda biyun sai ya yake su. su Umar kuma su ne manyan advisors, su ne manyan ministoci, su za a tura a yi kaza a yi kaza, su za su zo su ba da shawari ma shugaba kuma a yi kaza a yi kaza, ko baya so in gaskiya ne sai an yi, saboda kan gaskiyan suka ginu kawai. To wannan shagaltuwa da shugabanci da wasu abubuwan da suka shigo na challenges sai yasa Abubakar bai samu daman da ya tara ɗalibai har ya karantar ma sakonsa ya iso da yawa ba. Za ka yi kana karatun hadisi a yanzu ko kana karatun Qur'ani, kafin ka jance ga fassarar Abubakar za ka jima kana karatu sosai, saboda wannan abun da ya shagaltu da shi bai ba shi dama ma ya karantar din ba. Bayan ya yi shekara biyu kuma sai ya rasu, Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara yarda gare shi ya zo ya hau karagar mulki. A lokacin Umar ya zamu tuna shi ma aka samu fotohat manya-manyan dauloli na Arna da suka dami musulmai irin su Farisa su Kisra ko irin su Romawa, sai ga Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara yarda gare shi, shi kuma ya fuskanci yakin su gaba daya kuma Allah ya taimake shi ya yi nasara. Wayannan challenges din da shi ma ya fuskanta bai ba shi dama ya karantar sosai ba, amma kasantuwan dama tun daga farko yana cikin manyan malamai a cikin sahabbai, kuma ya ƙara shekaru akan shekarun da ɗan uwansa ya yi shi ya rasu, wajen ya ƙara takwas sai ya ba shi daman shi ya ɗan samu ɗalibai da yawa fiye da wancan na farkon da shi bai samu irin wannan dama ɗin ba. Bayan shi ma kuma ya riga ya rasu, sai wanda ya biyo bayansa Usman bin Affan Allah ya ƙara yarda gare shi. Idan ba manta ba kuma Usman bin Affan yanayin ɗabi'arsa akwai sanyi da yawa, hakan sai ya haifar da kuma wasu abubuwa masu yawa a cikin tafiyar. Challenges ɗin suka zamo suka yawaita suka yawaita suka yawaita. A nan ma aka fara samun ƙungiyoyi na musulunci musamman Shi'a, a lokacin ƙungiyar Shi'a ta bayyana. To wannan sai ya sa shi ma Usman bin Affan bai samu daman shagaltuwa da karantarwa ba, saboda challenges ɗin da ke fuskanta akan kujerar mulki. Shi ma hakan ya sa saƙonsa bai iso da yawa ba. Yau za ka daɗe kana karatu baka ji ana ce ga fassarar Usman bin Affan ba, ko kuma ga wasu hadisai wanda Usman bin Affan ya ruwaito su. Bayan tafiyarsa kuma sai wane? Sai Ali bin Abi Talib. To idan ka duba Ali bin Abi Talib ya mutu ne shekara na 40 bayan hijira. To da wanda ya mutu shekara biyun farko, da wanda ya mutu bayan shekara 8 ya ƙara akan biyu 10, da wanda ya kai 40 ai kaga wasu abubuwa sun canza. A lokacin da Larabawa ne tare da manzon Allah suna iya fahimtar sako cikin sauki, yanzu ga su Umar ɗan Khattabi an je an yi yaki, an yaki Farisawa da Romawa, kaga wasu kabilu da yawa sun shigo cikin musulunci. To wayannan kabilun suna fahimtar Larabci kamar yadda na farkon suke fahimta? A'a. To hakan sai ya sa su suna da bukatar a fassara musu Alkur'ani kenan, tunda ba da yaren su ya sauka ba. To daga nan kuma sabani sai ya fara yawa. Saboda me yasa? Saboda da sun fahimci abun kai tsaye, ba sa bukatar sai sun yi ta wasu bayanai sosai, kowa zai iya ganewa. Amma yanzu wanda suka shigo ba yaren su bane, sai dai su koyi yaren. To hakan zai sa su yawaita tambayoyi sosai. To hakan sai ya sa a lokacin kuma Ali bin Abi Talib abubuwa sai suka ƙara yawaita, wanda kusantar da suwan annabin sai ya zama akwai manyan karatu ko manyan makarantu guda uku, wanda kusan ta hanyarsu ne aka yada ilimi gaba daya. Akwai babbar makaranta na tafsiri, ina maganar bangaren tafsiri kenan, akwai makarantu kuma na hadisi su ma daban. Ta bangaren tafsiri akwai makaranta ta farko a garin Makka, wanda ke jagorantar wannan makaranta shine Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shi zai koma garin Makka da zama. Sai ya koma garin Makka, sai kuma Allah ya bashi dama yayin rayuwa mai tsawo, ya shekara ya kai 70 a duniya. Sannan kuma sai ya zamo dama tuntunin manzon Allah ya masa addu'a na Allah ya fahimtar da shi Alkur'ani, Allahumma faqqihhu fi dini wa 'allimhu ta'wila, Allah ka bashi fiqhun addini ya fahimci addini, ka kuma sanar da shi ta'wilin Alkur'ani. Albarakacin wannan addu'a ga kuma tsawon rayuwa, ya kuma dan zauna kaɗan da manzon Allah shekara 13 ya rasu ya zauna tare da manzon Allah. To sai gashi nan kuma ya zo ya zauna ya kwankwaɗi karatu a wajen waɗannan manyan sahabbai guda hudu, ya kwankwaɗa a wajen wasu daga cikinsu, ga sanin yaren Larabci kuma dama ƙwararre ne, ga tsawon rayuwa, sai ya zama ya samu ɗalibai da yawa a garin Makka. Wanda wannan ya sa idan ana magana akan tafsiri ba wanda za ka ji tafsirinsa ya yaɗu da yawa kamar Abdullahi ɗan Abbas, saboda waɗannan dalilai da muka ambata. To Abdullahi ɗan Abbas yana da manya-manyan ɗalibansa a garin Makka, irin su Sa'id ibn Jubair, irin su Mujahid ibn Jabar, irin su Ikrama al-Barbari al-Madani Maula ibn Abbasin. Irin waɗannan suna daga cikin ɗaliban da ya zauna da su, su Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya yada karatu suka kunkwada su ma suka ƙara yadawa wa duniya. Aka sake samun wata makaranta kuma a garin Madina na tafsiri wanda ke jagorantar makarantar shine Ubayyu dan Ka'ab shi ma yana da manyan dalibansa irin su Abu Al-Aliya irin su Yazid bin Alim idan ka je kuma garin Iraki ko mu ce kasar Iraki nan akwai irin su Abdullahi dan Abba Abdullahi dan Mas'ud irin su Ali ibn Abi Talib lokacin ya mai da kafitar din ma gaba da ta koma can to sai da mu su ma na akwai makaranta mai cin gashin kanta na tafsiri kuma babban malami ne Abdullahi ibn Mas'ud wanda in mun dan zo wasu maganganu a kansa ma faɗi wasu abin da manzon Allah ya faɗa a kansa shi ma ya zama yana da manyan dalibansa irin su Masruq irin su Amir Ash-Shabi irin su Qatada ibn Da'ama As-Sadusi da dai sauran manya-manyan tabi'ai wanda suka koyi Qur'ani a wajen su to daga wannan lokaci kun ga ilimin tafsiri ya ƙara faɗi kenan to wannan fadin kuma shi ya haifar da sabani shi ma ya ƙara faɗi da mu kadai ne yaran mu iri daya al'adun mu iri daya za mu iya fahimtar sakon fiye da wanda ba mu ba yanzu kuma ya ƙara faɗi wayanda ba mu ba sun shigo cikin mu suna yawan mana tambaya muna ba su amsoshi da muna zaune a gari daya yanzu mun rabu wancan ya tafi wancan garin wancan ya tafi wancan garin wancan ya tafi wancan garin a tsakanin mu ba a iya samun fahimta ai ta sha bamban to wannan sai yasa zaka samu bambance-bambance sun danya waita a zamanin tabi'ai war daga nan kuma sai aka samu wasu daga cikin manyan tabi'ai din wanda su ma a lokacin su suka zama zuwa gare su ake komawa wajen fassara alqur'ani saboda su kuma sun kwankwada ne kai tsaye daga wajen sahabbai wanda wannan shi zai zama matashiyan mu a karatu na gaba yaya tabi'ai suka fassara alqur'ani in ya bamu dama sai mu wuce kai tsaye ko da a gurguje zuwa ga asrul tadwin yaushe aka fara rubutu a ce an rubuta littafi na tafsiri gashi nan muna ganin sa tafsirul qur'anil azim na ibnu kasir ko tafsirul menene na ibnu jarir al-jami' al-bayan ko tafsirin kaza ko kaza ko kaza wannan shi ake kira asrul tadwin duk bayanan da muke a yanzu ba fa rubuta komai ba duk suna rikewa ne kawai da ka suke bayanin su tunda yaran su ne sun riga sun san komai kawai to wannan tafiya da ta kara tafiya a wajen ya kara fadi kuma har aka bawa aka rubuta wajen rubutawan ma malamai suka sha bamban kowa da inda yake fuskanta wajen rubutunsa wannan ya bada karfi a bangare kaza wannan bangare kaza wannan bangare kaza wadan Allah da yana ga wani sati ma dan taka ita karatun haka a satin da zai biyo baya kuma sai zama mun fara karatu din kai sai da fatan abinda na fara daidai Allah subhanahu wataala ya bani ladan shi tare da kuma ikon kiyayewa gaba ɗayan mu abinda na kuskure kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu kuma ya kawo mu gyara shi hada min indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi